Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaram na Jamhuriyar Niger akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A Jamhuriyar Niger ana iya samun mu a wasu tashoshin FM. Amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya sai tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana iya samun mu Alfa Radio dake birnin Kumasi. Masu sauraro Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin Damagaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa sojojin Najeriya sun hallaka sama da 'yan bindiga dadi 50 a jihar Kaduna biyo bayan lugudan wuta ta sama da ƙasa da suka yi musu.
Duk lokacin da suke tsammani in sun gudu za su je su samu wurin da tsoron mabuya, yanzu ana nan an shirya musu. Dama abinda mutanen sojojin ƙasa Najeriya ko sojojin ko dakarun tsare Najeriya suke nema shine labaruruka, bayani na asiri. Mun ga waɗannan mutanen kaza kaza kaza, idan an gansu ga inda aka gansu an ga abunan nasu nan da nan, za ka ga an samu hanyar da za a bi a dakile su.
Har yanzu dai a tarayyar ta Najeriya, wata kotun gwamnatin tarayya dake da zama a karamar hukumar Jalingo a jihar Taraba ta yi amai ta lashe inda ta soke takunkumin da ta kakaba wa wani sanata.
Yanzu yau muna cike da farin ciki ne domin wanda ya daura kura shi ya kwance da kansa. Dalilin ya sa na faɗa ka kotun ne ta daura abin da ba daidai ba, ita ta dawo ta kwance da kanta domin sama masa daman tsayawa zabe a cikin ƴan Taraba baki daya.
A Jamhuriyar Niger kuma shugabannin kamfanonin Haji da Umara na kasar ne suka yaba da matakin da kasar Saudiya ta dauka na kawar da wasu matakan kariyar cutar corona a masallacin Ka'aba.
Kowa ya ji dadi, Saudiya ta bude, an hudda abun rufe baki, an maido Zamzam cikin harami, an maido Qur'ani, an yi shimfuda, dukkan ana so an koma kamar da godiya ga Allah subhanahu wataala kuma Allah kara raba al'umma da wannan cuta ta corona, Allah kara nesanta ta da mu.
Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana, amma dukkanin su sai bayan an saurari labarun duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Waɗansu 'yan Najeriya guda 8 suna fuskantar tuhuma bisa zargin su da damfara da bada sawun kuɗi ƙarƙashin wata ƙungiya da ke da cibiya a birnin Cape Town, Afirka ta Kudu, bisa ga cewar ma'aikatar shari'a Amurka jiya Laraba. Ana tuhumar mutanen 8 ne da alaka da wata ƙungiya ta Afirka ta Kudu da ake kira Neo Black Movement mai lakabi da Black X, da aikata laifukan da suka karya dokar gwamnatin tarayyar Amurka, bisa ga cewar mataimakiyar babban lauyan Amurka Rachel Honing. Ta ce mutanen da suka hada baki suna amfani ne da hanyoyin sada zumunta ta dandalin neman masoya ta hanyar sadarwar intanet, da amfani da wayar na dan muryoyi ta yanar gizo, da lambar wayoyi da ake magana ba tare da an san daga inda ake kira ba, suna damfarar mutane a Amurka da waɗansu sunayen kage. An kama da dama daga cikin mutanen a Afirka ta Kudu ranar Talata, ana jira a ta sake su zuwa Amurka. Mutanen suna fuskantar tuhuma kan aikata laifukan damfara da hada baki a damfari jama'a ta hanyar bada kuɗin haram, da hukuncin su zai kai daurin shekaru 20 a gidan yari da kuma tare dala 250,000. Suna kuma fuskantar tuhuma kan bada sawun kuɗaɗe da hukuncin su ya kai daurin shekaru 20 da tare dala 500,000. Banda haka kuma suna fuskantar tuhuma bisa laifin mallakar rayuwar wani da hukuncin shi ya kai daurin shekaru 2. Hukumomin Amurka sun ba da izinin yin wani zagayen rigakafi domin ƙara ƙarfin rigakafin corona ga Amurkawa da suka karbi nau'in rigakafin Moderna ko kuma Johnson & Johnson. Sun kuma bayyana jiya Laraba cewa dukan wanda ya cancanci ƙarin rigakafin zai iya karban kowane nau'in rigakafi ba sai wanda ya karba tun farko ba. Sanarwar ta hukumar tantance ingancin magunguna da abinci wani gagarumin mataki ne na fadada campaign ƙara ƙarfin rigakafi da aka fara da wani zagayen rigakafin Pfizer watan da ya gabata, sai dai ba iyakar take nan ba. Hukumar yaki da cututtuka masu yaduwa za ta ci gaba da tuntuɓar ƙwararru ƙarshen makon nan kafin sanar da matsaya kan ƙarin ƙarfin rigakafin. a halin da ake ciki kuma takaddama kan wa'adin yin rigakafin corona na ci gaba da karuwa kuma mai yuwa ne lamarin ya karu a makonni masu zuwa yayin da aka fara aiwatar da sabbin umurnin jami'an fadar White House suna kammala gyaran umurnin da shugaba Joe Biden ya bayar game da yiwa kimanin ma'aikata miliyan 80 da kuma ma'aikatan kamfanonin da ma'aikatansu suka kai 100 kofi rigakafi ko kuma su rika gwaji akai-akai da kuma umurnin da ya buƙaci miliyoyin dakarun Amurka da ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka su rigakafi kafin ƙarshen shekarar nan. Yayin da galibin mayakan ruwan Amurka suka yi rigakafi, jami'an rundunar mayakan ruwa sun fara sallaman mayakan ruwan da suka ƙi yin rigakafin. A halin da ake ciki kuma waɗansu ma'aikata da cibiyoyin gwamnatin jihohi suna sallamar ma'aikatan da ba su yi rigakafi ba, duk da yake sama da mutane miliyan 177 a Amurka sun yi rigakafi da suka hada da sulusun adadin waɗanda suka manyanta. Waɗansu jami'an sojan Amurka sun fara wallafa hotunan bidiyo inda suke gabatar da kansu da ayyukan da suke yi da wuraren da suke aiki, sun kuma ce suna fuskantar barazanar rasa ayyukan su sabili da ƙin rigakafi. Suna zargin cewa an keta haƙƙinsu na iko da abin da ya shafi lafiyarsu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani taro da Rasha ta karɓi bakunci jiya Laraba ya yi kira ga ƙungiyar Taliban da ta dama da kowa a gwamnatinta, ya kuma kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira taron gudunmuwa ba da ɓata lokaci ba domin shawo kan matsalolin ayyukan jin ƙai da al'ummar ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita ke fuskanta. An gudanar da taron da aka kira taron tuntuɓa tsarin Moscow kan Afghanistan da ya sami halartar shugabannin gwamnatin riƙon ƙwarya ta Taliban da manyan jami'an gwamnatocin Rasha da China da Iran da Pakistan da India da kuma ƙasashen tsohon yankin Soviet na tsakiyar Asia 5. Ƙasashen da suka halarci taron sun yi kira ga shugabannin Afghanistan na yanzu su ɗauki matakan inganta harkokin mulki, su kuma kafa gwamnatin da za a dama da kowa da za ta biya muradan al'ummar ƙasar bisa ga cewar haɗaɗɗen sanarwar bayan taro.
Labarun duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Za kuma mu fara ne da tarayyar Najeriya, inda sojojin kasar suka hallaka sama da 'yan bindiga daɗi 50 a jihar Kaduna, biyo bayan lugudan wuta ta sama da ƙasa da suka yi musu. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Bayanan da muke samu daga hedkwatar sojojin Najeriya da kenan Abuja da kuma wanda ke fitowa daga jihar Kaduna na nuna cewar kimanin 'yan bindiga daɗi sama da 50 ne dakarun kasar suka hallaka biyo bayan aman wuta daga sama da kuma ƙasa da dakarun suka yi masu. Kwamishinan harkokin tsaro na jihar Kaduna, Mr. Samuel Arwan, ya mun ƙarin bayani.
Akwai aiki na musamman wanda jami'an tsaro suke yi a halin yanzu a jihar Kaduna. To a nan yankin Saulawa zuwa Farin Ruwa da karɓar komar Binyan Gwari, jami'an tsaro sun musayar wuta da wasu ɗan fashin daji kuma suka samu nasarar bindige su. To bayan haka kuma akwai wasu gungun ɗan fashin daji kuma wanda jami'an tsaro suka sake yin musayar wuta da su a nan wuraren dogon gawa zuwa Damari da kuma Saulawa. To Allah cikin hukuncinsa ya ƙara baiwa jami'an tsaro nasara a kansu. Kuma da muka tattara ɗan bindiga daji fiye da 50 aka samu gallaba a kansu a birnin, a nan aka murkushe su.
Daga ɓangaren jami'an tsaro ba?
To daga ɓangaren jami'an tsaro ba mu samu rashin wani jami'i ba. To amma dai kamar da aka sani artabu irin wannan ba za a rasa ɗan raunuka da sauransu ba, amma dai ba wata raunuka ba ne wanda ta kara suka kari hakan nan. Kuma wannan abin ya mana daɗi, kuma yanzu da muke wannan maganar ana nan ana wannan aikin na musamman a sassa daban-daban.
To ko me masana tsaro ke cewa akan wannan? Major Muhammad Bashir Shabu Garma mai ritaya kwararre ne a sha'anin tsaro a Najeriya.
To kaga irin yanzu na kaga ana nuna musu an shirya musu kenan. Duk lokacin da suke tsammani in sun gudu za su je su samu wurin da burin mabuya, yanzu ana nan an shirya musu. Dama abinda mutane sojojin kasa Najeriya ko sojojin ko Dakarun tsare Najeriya suke nema shine labaruruka, bayani na asiri. Mun ga wa'annan mutanen kaza kaza kaza, idan an gansu ga inda aka gansu, an ga abun nan nasu, nan da nan za ga an samu hanyar da za a bi a dakile su. Wannan ba kokarin, ba karamin kokari ne aka yi ba da wanda suka bada labaran, da yanda aka gano da wayannan mutanen, da su kuma dakarun da suka yi wannan yaki sun nuna suna nan, suna kokarin kamar yadda mutane suke tsammani. In ka tuna bayan bannanan na Goronyo, gwamnan Sokoto ya ce duk jihohin da suke contiguous, wato suke da makotaka da Zamfara suna cikin hadari. To kaga irin abinda muke faɗi kenan, dama ai kokari a sa akwai wannan hadari, a san da za a tarbe su, ai musu maraba wanda yake kamar yadda ake faɗi, maraba da yake ya kamace a basu irin mutane masu irin halin su.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda irin wannan jajircewa na Dakarun zai dore domin ci gaba da kawo ƙarshen 'yan ta'addan a shiyyar arewacin Najeriya baki ɗaya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To har yanzu dai muna tarayyar Najeriya, inda wata kotun gwamnatin tarayya da ke da zama a ƙaramar hukumar Jalingo a jihar Taraba ta yi amai ta lashe, inda ta soke takunkumin da ta kakaba wa sanata Sani Abubakar Ɗanladi na hana shi tsayawa takara ko kuma karɓar mukami a jihar Taraba. Ga wakilin muryar Amurka a jihar ta Taraba, Salisu Muhammad Garba, da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Wannan kotun da ta kakaba masa wannan takurkumin a can baya, ita ce kuwa ta sake jire takurkumin a wannan karon a ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Justice S.A. Amobede, wadda kuwa ya ce waccan hukuncin da aka yi a can baya ba a yi shi bisa ka'ida ba. Wannan shari'ar dai an gudanar da ita ne a babban kotun tarayya da ke ƙaramar hukumar Jalingo. To sai dai ga muryar ƙungiyar matasan da suka riga suka shigar da ƙara a can baya, wadda kuwa shari'a har ta kai ga kotun ɗaukaka ƙara. A farfajiyar wannan kotun dai sun yi batun dabo, babu su babu mai kare su. A nashi bangaren, Honorable Sani Abubakar Ɗanladi, wadda kuwa lauyoyinsa duka uku suka bayyana a gaban kotun jim kaɗan bayan yanke hukuncin kuwa, na zandara ɗaya daga cikin lauyoyin su uku. Barista Ibrahim Musa Ɗanladi yana ɗaya daga cikin lauyan da ke kare Sani Kwantak, wadda kuwa na yi masa tambaya ko menene ma makasudin zuwansu wannan kotun.
Mun shigar da ƙara a wannan kotun, muna neman wani hukunci da aka yi su a 2019 na hana takarar shi Abubakar Sani Ɗanladi, cewa wannan hukunci aka bai ce ba, saboda haka a kawar da wannan hukuncin a aje shi da kuma kundin shara, a bashi dama ya fita ya nema kamar yadda kowa yake neman siyasa. To abin da ya kawo kotu kenan, kuma Allah ya taimake mu, alƙalin da basirarsa da iliminsa da hankalinsa ya tattara guri ɗaya, ya duba abin da gabatar da wanda suka yi suke cewa ba su amince ba, aka kuma duba abin da ya dace aka yi hukunci a kan cewa lallai ina da nasara, ina da dama ya tsaya ko a ina.
Magoya baya sun yi cikarkwari yadda suka yi da bibiya a farfajiyar kotun. Na koyi nasara na zanta da babban aminin Honorable Sani Ɗanladi, wato Pastor Steven Daniel, wadda ya ce
yanzu yau muna cike da farin ciki ne domin wanda ya daura kura shi ya kwance da kansa. Dalilin yasa na faɗa haka, kotun ne ta daura abin da ba daidai ba, ita ta dawo ta kwance da kanta domin sama masa daman tsayawa zabe a cikin ƴan Taraba baki ɗaya. Saboda haka ƴan Taraba su gane cewa wannan kulli da aka yi masa, waɗanda suke masa kullin din kuma su jira na. Saboda haka ƴan Taraba da aka kwace musu ƴancin su, to roki Allah, mu ci gaba da roƙon Allah, Allah ya kawo mana lokacin da Allah zai aikin sa. Dalilin Sani Abubakar Ɗanladi
nan take kuwa jihar Taraba ta dauka, domin kuwa yadda ake marari da tarairayar ganin cewar a yanzu dai Sani Abubakar Ɗanladi ya sake fadowa cikin duniyar siyasar Taraba, wadda ake tunanin cewar siyasar za ta sake sauya salo.
To ko hakan ba zai kawo wa demokradiyyar Najeriya sauyi ba kuwa? Tambayar kenan da na yi wa Dr. Madi Abba, malami a jami'ar Modibo Adama da ke Yola, kuma masanin al'amuran yau da kullum, wadda ya ce
alƙalai suka ba da judgment cewa shi fi Senator Sani Danladi yana da gurumi ya sake shigan fagen siyasa. To an samu sabon babi a tarihin siyasar Najeriya. To yanzu mutanen Taraba su shirya ga mutumin su zai sake dawowa ya shiga siyasa tare da su. Wannan yana nuna mana demokradiyyar mu da muke alfahari da shi ya fara girma kuma ya fara daukaka cewa ashe lalle alƙalai abinda ake cewa independent judiciary din nan mun fara ganin amfanin ta.
Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda shugabannin kamfanonin Haji da Umara na kasar suka yaba da matakin da kasar Saudiya ta dauka na kawar da shinge da sauran abubuwan matakin kariya daga cutar corona a masallacin Ka'aba. Malam Abdulrazak Shuaibu shine shugaban kamfanin Alfala a nan da Magaram, ga kuma abin da yake cewa game da wannan matakin.
Ranar nan da Saudiya ta bude duk al'umma musulmi a cikin wazab ne, a cikin ina ne, sai aiko mana ake ana barkanmu barkanmu, kowa ya ji dadi. Saudiya ta bude, an hudda abun rihe baki, an maido Zamzam cikin harami, an maido Qur'ani, an yi shimfuda, dukka ana so an koma kamar da godiya ga Allah subhanahu wataala. Kuma Allah kara raba al'umma da wannan cuta ta corona, Allah kara nesanta ta da mu. Mun ji dadi yanda ya kamata.
Magabatan ku kamar ƴan koho da sauransu, kamar kusin tuntube ku ko ku akwai wani abu da kuka yi ku daga nan masu kamfanoni na Haji da Umara?
Kun san tun bana ta yi, alhamdulillah rabbil alamin, a nan Niger an samu canjin shugaban Amir al-Hajj ko Hogin. Tun lokacin da aka sa wannan sabo da ya yi press da contact, ya samu jama'a aka tattauna, sannan kuma ya samu bayanai cewa lalle bana za a yi Hajj insha Allah. Tuni cikin aiki ake jajir a can, dan a jiya suka yi da wata formation ma nan dosu, an fitaro dosu, akai formation, akai horo na wani system, wani yanayi na da ake so ayi aikin a cikin shi, tsari na cikin internet, aka ida horo da manya-manyan yan aikin na koho, an ida musu komi da komi. Yanzu aiki ne kawai, kowa ya holka, kawai aiki ne za a yi bi iznillahi rabbul alamin.
To kamar ita koho kin ta tuntube ku, ta gaya muku kamar ga wani abu da za ku yi?
An samu taro wajen biyu zuwa uku, taro wanda tsari na cikin gida, aka bamu bayani duka abin da ke da kwai da sandikakin mu duka, aka tattauna kungiyar mu, dan akwai kungiya kamar 3-4 ta yan masu kula da aikin hajin, ita koho ma'aikatar babbar aikin haji ta yi kira, kowanne sun aika representant, wannan wakilai, an ji an tattauna, an yi tsare-tsare na cikin gida, kuma yanzu tsare-tsare na waje ne aka je su wanda suke jagororin, aka je aka ba su horo akan aikin bana.
To kamar bangaren hukumomin Saudiya ba wani abin da ya zo muku?
Wannan in zai zo, kun san ba wurin mu ba agency yake zawa, zai zo gurin wakilan mu manya, in ya shahe mu sai wakilan mu su gaya mana, in bai shahe mu ba wannan tsarin su ne da su da Saudiya.
To yanzu kamar nan bangaren ku, guda mahajjata masu zuba kuɗi ko kuma wanda suka zuba kuɗi, menene ne labari?
Akwai wanda sun amshi kuɗin su gaba daya, akwai wanda ko titiriti bisa amsa ba, suka ce Allah kai mu lokacin.
Kenan an shirye shirye shirye.
Tini mu har mun fara karatu ma a cikin group wanda suke na aikin alhazai, har mun fara falakar da su da sauransu. Komi ya kare alhamdulillah, kawai aiki sak izinil wahid al-ahad.
kada a sha'afa dai muna kawo muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da Magaram. Yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai zo da shirin nakasa
ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Suleiman Muni Barma. A makon jiya shirin na kasa ya samu bakuncin shugaban gamayyar kungiyoyin nakasassun Najeriya, Abdullahi Aliyu Usman, wanda a kashin farko na hirarmu da shi yayi dan takaitaccen tarihin rayuwarsa, sannan yayi wa wannan shiri bayani a dangane da halin da masu bukata ta musamman ke ciki a Najeriya. Saboda haka a yau za mu ji inda aka kwana game da batun zartar da dokar da shugaba Muhammadu Buhari ya saka wa hannu a shekarar 2019 da nufin kyautata rayuwar mutanen da ke da tawaya. Shin ko kwalliya ta biya kudin sabulu? Ga abinda Abdullahi yake cewa.
To Alhamdulillah, gaskiya ba a gidan jiya, gaskiya gari ya dan waye. Sai dai garin da ya waye har yanzu da rana ba ta yi ba, balle ayyuka su kanka ma da ke muna nan dai tun da sassafen har yanzu. Saboda an da yi hukuma har kuma an sa mata shugabanni, to amma dai shugabannin da suke ciki har yanzu mara su bata sako da za su yi aiki da kundin da shugaba Muhammadu Buhari ya samu hannu ba, domin mutane masu nakas su samu walwala, su samu yanci, su zama kamar sauran mutane al'umma da suke rayuwa a Najeriya. In ka bi kididdiga ta Majalisar Ɗinkin Duniya wadda ta yi ta shekara ta 2018 cewa dukkanin kasashe masu tasowa kashi 15 na cikin kowane 100 za a same su mutane na masu wata na kasa daya ko kuma wani abu bai kama da haka. To sai kai dubi irin kididdigan mutanen Najeriya, sai kaga cewa kenan yanzu nan mutane masu na kasa Najeriya sun kai kimanin miliyan 31 hadda wasu harufa a sama. To amma sai zama cewa duk gaba ɗaya babu wani minista da shugaban ƙasa ya ɗauka, babu wata jiha da ta ɗauki wani gwamna, ta ɗauki wani kwamishina ko kuma wani mai ba da shawara, sai wasu kaɗan daga cikinsu a kan harkokin mutane masu naƙas. To abu na farko da muke so ya zama cewa akwai mu cikin zartarwa. Lokacin nan ne za mu iya ba da shawara, sannan mu iya faɗa ma gwamnati mina na muke so, mina na addere da mu. In wani zai muna tunani, wani na ganin cewa to tun da gurgu nake har da kwakwalwa ta gurguwa ta, tunanin da zan yi ma ba zai daidai ba, don haka bari wani ya yi min tunani. Kuma wannan yana cikin abin da muke kira ga hukumomin kare haƙƙin ɗan adam zo su taimaka muna. Saboda a Najeriya mata suna da murya. Kowane local government, kaje cikin local government kusan 774 akwai mace guda kansila da take wakiltar mata. Mu ba mu da wakilci a ƙananan hukumomi, ba mu da jiha, balle kuma kundungun ƙasa. Don haka wannan shi ne abin da muke nema ga gwamnati.
Haka kuma na tambayi bakon shirin domin sanin irin tallafin da suke samu daga ƙungiyoyi masu zaman kansu.
Akwai kungiyoyin da suke zuwa su ba mu tallafi na sanin makama aiki, ana iya zuwa a yi muna training domin sani yadda ya kamata mu yi, a kuma yi muna training na yadda ya kamata mu yi domin mu kai ziyara ga shugabanni domin su san matsalolinmu, su ba mu hakkinmu. Akwai waɗanda suke zuwa su ba mu tallafi yaya ya kamata mu tsaya mu rike office dinmu, domin in wani abu ya shigo mu san abinda ya kamata mu. Sai dai kamar da na faɗa daga farko, mu tallafin da muke nema ba wai irin a ce wasu kasashe sun to an shiga layi an raba shinkawa ko shadda ko atamfa ko kuma a'a, wannan ba irin tallafin da muke so ba. Muna kokarin cewa duniya gaba ɗaya ta daina yi muna irin fassara nan, ta yi muna fassara irin ta mutane masu zuwa su nemi incin kansu, a shiga da su, a yi da su, domin a jira ayoyinsu, a san kuma abin da suke ciki. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Akwai wata alakar aiki ne tsakanin kungiyoyin masu bukata ta musamman na Najeriya da kuma na sauran kasashen Afirka?
Akwai alaka aiki sosai tare da Najeriya da sauran kasashe na Afirka ta Yamma, akwai wasu kungiyoyi na Afrika da kuma Afrika na yamma kadai wanda suke magana akan haraka kwato yanci na mutane masu nakas. Misali akwai wata kungiya da ake cewa WAFOP, wato West African Federation for Persons with Disabilities, sannan kuma akwai ADF, African Disability Forum. Dukkaninsu muna da wakilci a cikin kowane daga cikin waɗannan ɓangarori da na African gaba ɗaya da kuma na Afrika ta yamma. Don haka akwai kyakkyawa alaka yake muna tare da kuma ECOWAS na Persons with Disability. Don haka akwai kyakkyawa alaka ta arewa sosai da sosai.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin shugaban gamayyar kungiyoyin nakasassun Najeriya Abdullahi Aliyu Usman, ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku Allah ba mu alkhairi.
To a gaida Sule da shirin shi. Yanzu kuma sai Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana.
Chronicle da mu so mu sharhin jaridin na yau, kuma babban labarin ta shine haukar warewar wasin Togoland ya kawo ƙarshe. Jaridar ta ce mutumin nan kuma shugaba wanda ya samar da kungiyar nan da ke kokarin shan hankalin duk ɗan Volta region su taimaka a ƙauracewa ƙasar Ghana. Charles Kumi Kojoji, wanda aka fi sani ko kuma ke da lakani Papa Vi, ya mutu a ƙarshen makon da ya shige nan a St. Paul's Hospital da ke a kati cikin jihar Volta. Gabanin da ya mutuwarsa ya gabatar da firarraki da dama, inda ake masa tambayoyi yadda ya yi alkawarin zai kalubalanci Ubangiji a can bakinsa in har ya karɓi ransa ba tare da ya bari ya yi nasara na samarwa Volta region da jihar Oti da kuma wani ɓangare na arewaci da kuma jihar Samosu gabas ɗanci ba. Rashin aikin yi shi ne babban ƙalubale da ƙasar Ghana ke fuskanta. Babban magatakardan ƙungiyar ƙarago TUC Dr. Anthony Albane ya faɗi haka kuma jaridar The Daily Graphic ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce ƙungiyar ƙadago ta nuna cewar da kimanin sabbin waɗanda ke neman aiki duk shekara wajen 400 da ke fitowa daga makarantu zuwa kasuwannin neman aiki ko kuma dai ƙadago. Rashin aikin yi da ma dai yin aikin shi ne babban ƙalubale da ƙasar nan ke fuskanta. Wannan ya tabbatar da nazarce-nazarcen da ake daga masu sharhi cewar rashin aikin yi tsakanin matasa a cikin kasar wani babban abun ban tsoro. Jam'iyyar NDC ba ta yi watsi da jihar Volta ba. Tsohon shugaban kasa John Mahama ne ke tarwatse da abin da wasu ke faɗi, amma kuma jaridar Ghanaian Times ta ruwaito labarin. Jaridar ta ce tsohon shugaban kasa Mr. John Dramani Mahama ya ce ba gaskiya ba ne faɗin da wasu mutane ke yi cewar jam'iyyar National Democratic Congress, wato gwamnatinta, ta yi watsi da jihar Volta yayin da take mulki. John Dramani Mahama ya ce komai da ka gani a cikin jihar Volta da san ka hada da wutar lantarki, ruwan sha tsarkaka, makarantu, gidajen kiwon lafiya, hanyoyin mota, jam'iyyar NDC ce ta samar. Ita kuwa jaridar Daily Guide wannan labarin ta rawaito tashar Alpha Radio ta lashe manyan kyaututtuka jihar Ashanti. Jaridar ta ce a taron ta na farko na baiwa gidajen radio da tashar talabishin kyaututtuka, wato Five Star Media Channel, a ranar Lahadi a nan birnin Accra ta karrama wasu tashoshi kamar yadda na nuna, inda tashar Alpha Radio ta tambi kyaututtuka guda biyu, Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana.
To a gaida Malam Ridwan, da kuma haka ne muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari nake ce da ku, a kasance lafiya daga nan birnin da magaram.